Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za a iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar da dalal. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Asuraro, assalamu alaikum, barkanku da safiya. Yau 36 ga watan Agusta shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Bayan munanan hare-haren nan biyu da aka kai Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin daukar matakin gaggawa, yana mai Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin fifita jinsin farar fata. A wani mataki mai matukar tsauri, gwamnatin India ta soke yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin Kashmir. Sannan Koriya ta Arewa ta saki cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata.
To Allah kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Yayin da hukumomin tsaro a Najeriya suka dauki matakan dakile zanga-zangar juyin juya hali a fadin kasar, ko me wasu yan kasar ke cewa game da zanga-zangar?
A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau. Mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangan da suka tada shi. Kasan Najeriya kuwa yarkar Najeriya ya wuce kai magana.
Haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da samun rahotannin hare-haren yan bindiga da masu garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari da kuma wasu ƙauyuka.
Hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna ta zama kabari, salamu alaikum, domin dan fashi ko kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane ba kakkautawa.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sakkwato zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da wabin nan da aka kai a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa, yana mai Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin fifita jinsin farar fata, tare da kiran a shiga yin binciken kwakwa ma duk wani mai neman siyan bindiga. To amma Trump baya ra'ayin daukar gagarumin mataki a majalisance na dakile wanzuwar bindiga, inda hakan ya zama abin takaici ga masu ra'ayin daukar wannan matakin. Haka zalika bai ma maida martani ga masu sukarsa ba, waɗanda suka yi zargin cewa zafafan kalamansa na sukar bakin haure, musamman ma 'yan ƙasar Mexico, sun taka rawa wajen samar da mummunan yanayi irin wannan. Trump ya yi jawabin ne a fadar White House jiya Litini, bayan hare-haren nan biyu da aka kai sa'o'i 13 tsakanin juna a El Paso na jihar Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Wasu ɗaiɗaikun mahara ne dai suka kashe jimlar mutane aƙalla 31 a biranen biyu, baya ga wasu da dama da suka ji wa raunuka. A wani mataki mai matuƙar tsauri, gwamnatin India ta 'yan Hindu masu ra'ayin kishin ƙasa ta soke yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin Kashmir tun shekaru gwammai da suka gabata, wanda hakan ya janyo fargabar abin da ka biyo baya a wannan yanki mai rinjayen musulmi. Sa'o'i bayan ɗaukar matakin tabbatar da tsaro a wannan jihar, ministan harkokin cikin gidan India Amit Shah ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar jiya Litini cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan wata dokar gaggawa ta soke tanajin doka na 370. Wannan tanaji shi ne ya halatta ma jihar ta Kashmir kafa dokoki irin nata da kuma 'yancin cin gashin kai game da duk wani abu, in banda batun harkokin waje da kuma na tsaro da ma na sadarwa. Gwamnatin ta India ta kuma soke dokar hana waɗanda ba su da zama wato a yankin da su rinƙa sayan kadarori a jihar, wanda hakan ya baiwa duk wani baƙin diye damar zama da sayan fili da kuma samun aiki ƙarƙashin gwamnatin yankin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda ga dukkan alamu martani ne cikin fushi kan atisayen sojin haɗin gwiwa da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu a wannan satin. Daga kudancin lardin Hangwei aka harbo makaman da ba a tantance irinsu ba zuwa yammacin ƙasar, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a wata takarda. Takardar ta ƙara da cewa Koriya ta Kudu na ci gaba da sa ido ko za a ƙara ƙaddamar da wasu gwaje-gwajen makaman, amma ba ta yi ƙarin bayani ba. Ƙaddamar da gwaje-gwajen na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar da wata takardar bayani inda take sukar atisayen haɗin gwiwa da ake yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Ta yi gargaɗin cewa Koriya ta Arewa na iya watsi da batun tattaunawa ta rungumi wani sabon tafarki. Da alamar tawagogin wakilan Amurka da Taliban da ke tattaunawa a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, kan mataki na farko na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan, sun cimma jituwa kan muhimman batutuwa, kuma a yanzu suna nazarin yadda za a aiwatar da su. Mun samu ci gaba gaya, a cewar Zalme Khalid Zai, wakilin Amurka na musamman kan batun sasantawa a Afghanistan. Ya ƙara da cewa yanzu ma tattaunawarsa na tattaunawa da ɓangaren Taliban kan abin da ya kira yadda tsarin zai kasance a aikace, da matakan da za a bi, da kuma dabarun da za a yi amfani da su don a yi nasara wajen aiwatarwa. Mai magana da yawun Taliban Suhail Shahin ya tabbatar cewa an samu ci gaba a tattaunawar, to amma bai yi wani takamaiman bayani ba. Muna masu bayar da tabbacin cewa an samu ci gaba a tattaunawar, to amma za a ci gaba da tattaunawa don kammala komai, abinda ya gaya muryar Amurka kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da hukumomin tsaro a Najeriya ke ɗaukar matakin daƙile zanga-zangar juyin juya hali, yanzu haka an baza jami'an tsaro a muhimman wurare a Abuja, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasiru Adamu Alhikaya.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta girki jami'anta a muhimman sassa, kamar mahaɗar tituna da rigakafin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali daga wasu ƙungiyoyin da'awar tsaro da demokradiyya. Dama babban sufetin 'yan sandan Muhammadu Adamu ya ce wannan zanga-zangar ta juyin juya hali tamkar neman kifar da gwamnati ne. Ba mamaki matakan ne suka sanya samun cinkoson motoci a wasu titunan gefen Abuja, da a baya ba a fiye samun hakan ba da rana tsaka. Akalla dai wata kungiyar tattaunawar musulmi da Kirista da jagorancin Pastor Simon A.S. Dolly ta gudanar da taro da nuna rashin amincewa da zanga-zangar. Taron a masaukin baki na majami'ar Katolika da ke anguwar Zone 6 a Abuja ya buƙaci masu zanga-zangar su janye matsayinsu da bin matakan tattaunawa don warware abin da ke damun su.
In ka san farko makarkici baka san ƙarshen shi ba. Farko da su gan shi kamar abin da wasa ne, amma waɗansu su shiga ciki su mai da shi wani abin masifa. Masifan da kana ganin shi nan kake ai masifa. In ya fara kaɗan kamar wuta ne sai ya cinye gari gaba ɗaya. So mu muna ban murya cewa a dakatar da wannan abu. Musamman ma kamar mu daga Arewa, akwai damuwoyi da yawa da suke kasan Arewa, wanda in an bari abu wannan suka faru mu ne za mu fi shan wahala akai. In mun ba na kungiya gaba ɗaya na interfere mun ce mu ba mu san wannan abin ba. AI dialogue shine the best method na zaman lafiya a duniya. A yi sulhu da gwamnati. Gwamnati ma ita ma ta yi kokari ta ƙara kwazo don a samu zaman lafiya, domin gaskiya akwai damuwa. Irin sace-sacen mutane da ake yi a kasan nan abin ya zama abin tsoro.
Tijjani Abdulmumini da ke jagorantar ɓangaren matasa a ƙungiyar ya ce duk da akwai matsalar ƙuncin rayuwa a Najeriya, amma in aka yi la'akari da yadda fitina kan durƙusar da ƙasa, barin fituna fitun ya fi a'ala.
A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya, har yau mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangar da suka tada shi. Kasan Najeriya kuwa yarrukan Najeriya ya wuce kai magana. Yarruka nan da suke ana da yarruka fiye da sama da 250, kuma bayan haka nan addinai kuma iri-iri. To idan ka zo ka fara yanzu ka da wada ka fara da ra ka gama. Dan haka ne, idan aka ce dai haka nan ku hakikanin na gaskiya za ka kawo rashin zaman lafiya, kuma zai kawo kashe-kashe na matuka. Shi yasa muka ce to mu dai kan bara mu iya ba mu gan irin wannan abin zai kawo rabin kan kasa Najeriya, kuma wanda shike kuma ba abin da muke so ba kenan ba.
An samu labarin a Lagos an so gudanar da zanga-zangar inda yan sanda suka jefa yaki mai sa kwalla da kuma kama wasu mutane. Madugun zanga-zangar juyin juya halin Omoyele Sowore, mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters na hannun yan sandan farin kaya DSS. Magoya bayan Sowore sun garzaya hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke nan Abuja, inda suka nemi a sake shi da nuna suna da ƴancin bayyana ra'ayinsu. Haka nan sun yi zargin an so murƙushe su da dai sun yi yunƙurin isa dandalin bayyana ra'ayi na Unity, inda 'yan sanda suka taru a bigiren don daƙile masu son zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati, duk da dai ana tafka ruwan sama a lokacin. Nasiru Adumaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Yalikaya, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, ayyukan 'yan bindiga ya dawo a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari, inda 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ke cin karensu ba babbaka. Isa Lawal Ikra ya haɗa mana wannan rahoton.
Ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye. Al'ummar birnin Gwari sun ce a da dai an samu sauƙin irin hararen da ake akan hanyar, amma fa yanzu lamarin ya dawo ɗanye, ta yadda wasu masu garkuwa kan ɓullo kan hanya su tattare mutane, wani lokacin ma su kashe matafiya. Alhaji Zubairu Idris Abdurra'uf ɗaya ne daga cikin shugabannin al'umma a birnin Gwari, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da halin da birnin Gwarin ke ciki.
Hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna ta zama kabari, salamu alaikum, domin ɗan fashi ko kuma masu garkuwa da mutane suna garkuwa da mutane ba ƙaƙƙautawa. Ko a ranar Lahadin nan an kwashe mutane a cikin motoci sun kai guda takwas, sannan a ranar Asabar an kwashe mutane da dama, an kashe wasu da dama. Akwai mutanen Udawa, akwai mutanen Kuriga a ciki, hatta sojoji ma waɗanda suke an tabu da waɗannan mutane, akwai wanda aka kashe, akwai waɗanda aka raunata. Saboda haka wannan wani babban bala'i ne da ya dawo mana a wannan hanya ta Kaduna zuwa birnin Gwari da sauran yankunan ƙasar birnin Gwari baki ɗaya, inda manoma ba su da iko su gonakinsu.
To yanzu jami'an tsaron da aka aje wanda ake ganin kamar su ne za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan, kuna nufin basirana ba?
Ba maganan basirana ba ne, in gamboye yawa baya jin mai. Sannan matsalar da ke faruwa ita ce waɗancan 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane waɗanda suka rungumi a hanyar sulhu da kuma waɗanda ba su rungumi hanyar sulhu ba suka kwararo zuwa wannan daji na birnin Gwari, su ne suke wannan banna a halin yanzu.
Wato kana so ka ce dawowar wannan kashe-kashe tana da alaka da sulhun da ake a wasu makwabtan jihohi?
Kwarai da gaske, wannan shi ne babban matsala da ta faru.
Me kuke ganin za a yi?
To gwamnatin jihar Kaduna, kamar yadda aka yi taro a Katsina cewa sauran jihohi ma su ɗauki wannan hanya, ya kasance an yi sahihin wato sulhu zaman lafiya tsakanin waɗannan mutane domin a samu zaman lafiya a wannan wuri.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana sane da hare-haren da aka kai, kuma ta nuna damuwa sannan ta jajantawa al'ummar da waɗannan hare-hare suka shafa, amma dai ta ce akwai buƙatar mazauna yankunan birnin Gwarin su ma su sauya hali. Malam Samuel Aruwan shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna, kuma ya ce gwamnati na ɗaukan mataki game da masu taimakawa waɗannan ɓata gari.
Muna amfani da wannan damar mu musu jaji, su ƴan uwan mu da suka rasa rayukansu Allah ya masa rahama, ƴan uwansu kuma dukkan mu Allah ba mu dangana, amma muna son mu tabbatar muku da cewa a yanzu da muke wannan maganar akwai matakan tsaro daban-daban wadda aka ɗauka. Ba zan so maka bayani sanka-sanka akan matakai wadda aka ɗauka ba saboda dalilai na tsaro, amma muna da matsala babba. Akwai mutanen wadda suke taimakawa waɗannan mutanen, in sun gan wucewar jami'an tsaro sai su tsegunta ma waɗannan mutanen, har wa yau kuma suke masu safarar man fetur da kuma kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masarufi. A yanzu muna nan mun baza komar mu, kuma duk wanda aka sama ta tabbata da cewa lallai ilaila yana da hannu ko tana da hannu ta tamkar suke wannan aikin na yan bindiga dadi inda ake kashe bayan Allah ana cutar da al'ummar mu. Muna son su sani da cewa duk wani abin da suke yi akwai ran da dubu za ta cika.
Dama dai hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari na cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar Kaduna, wanda hakan yasa gwamnati ta jibge jami'an tsaro da nufin ganin an kawo ƙarshen wannan badakala. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agwamu ke cewa karfe 1:15 na dare. Idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agwan Najeriya da Nijar, za a ji cewa al'ummin ƙauyen Jakana a jihar Borno na ci gaba da kawar cewa ƙauyen sakamakon barazanar ƴan kungiyar Boko Haram. Amma yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu kuma dama ba kungiya ba ce, mu addini muke yi. Idan aka ce an haramta kungiya to lallai mu ba mu taɓa kiran kan mu kungiya ba.
Ka taɓa jin malam ɗan rubutu ya fito ya ce ina so a hamara da gwamnati?
Kana ci da ka bi da kuma masallacin jima da suke rufe hanya?
Ni ina da iko da hanya, kai kana da iko da hanya. Sai kamar haka ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabbaƙar ko kuma ka haifar da wani abu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yayin da wasu daga cikin jagabannin kungiyar da gwamnati ta haramta ta yan shiya, wato Islamic Movement of Nigeria ko IMM, ke cewa a shirye suke su daina muzahara ko kuma tattakin da suka saba yi akan tituna bayan da gwamnatin ta ce ta haramta kungiyar tasu, wasu da suka hada da yan shi shugaban yan shiya din wato Suhaila yan shi Sheikh Ibrahim Zakzaki, suna nuna cewa su ba za su daina abin da suka saba ba na fitowa su yi ja da hukuma. Jin kaɗan bayan ayyana wannan haramcin, gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta yi sauri ta fito ta ce ba fa ta hana yan shiya yin addini ba ne, kungiyarsa ce ta haramta. To yanzu shugabannin kungiyoyin addinai da dama da suka hada da Bala Abdullahi Launa Izala har ma da waɗanda ba musulmi ba irin su Cardinal John Onaikan, wato shugaban kungiyar Kiristoci masu bin Katolika a Najeriya, da sun fito suna bayyana ra'ayoyi iri-iri kan wannan haramcin da gwamnati ta yi da kuma ci gaban da ake yi da riƙe shugaban yan shiya ɗin Ibrahim Zakzaki. Saboda irin fargabar da ake yi na cewa wannan tarzoma ta yan shiya da gwamnati na iya jefa Najeriya a cikin wani tarnaƙi mai kama da na Boko Haram, yasa abin yake ta janyo hankalin mutane ciki da wajen Najeriya. Yanzu haka ma da muke zancen nan da ku, rahotanni sun ce shugabannin yan shiya ɗin sun garzaya kotu domin su ƙalubalanci shi wancan haramcin da aka ce a yi musu. Kamar yadda za mu ji a wannan shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya zai mana.
Almajiran Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙarar haramta su da kotu ta yi bisa buƙatar hakan daga gwamnatin Najeriya. Yan tafiyar ta shiya IMN a taƙaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da ƴar jagorar su Suhaila Elzazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana, don bin matakin kotu da ma tattaunawa. Babban almajirin Elzazzaki Muhammad Ibrahim Gamawa ya fara bayyana ɗaukaka ƙara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila.
Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun ƙalubalantar wani haramtaccen haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara aka ce wai magana in tana kotu ba a yin ta, sai kotu ta gama, to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu, za ta kama mai tausaya mana, za ta kama mai magana da mu, kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha don kar mu sha mu mutu, shi ma za a kama. To ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu.
Babbar kotun Kaduna za ta duba batun ba da izini ga Elzazzaki ke tafiya asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko kuwa lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru. To akan wannan lamarin na yan shiya ne shi Nasiru ya shirya mana wannan muhawara da za mu soma yi a yau akan wannan rikici na yan shiya da gwamnatin Buhari.
Ina tare da Muhammad Ibrahim Gamawa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Malam Ibrahim Elzazzaki ne kuma kakakin musamman ma wannan muzahara da ake a Abuja. Sai kuma Comrade Ali Waziri wanda masani ne na harkokin tsaro. Farko Muhammad Ibrahim Gamawa, faɗa mana kwanaki mun yi hira da kai, ka bayyana cewa ba za ku daina fitowa wannan muzaharar ba. Zuwa yanzu kun sauya matsaya ne ko kuna kan batanku?
Abubuwan da muke yi su ne nuna alhininmu da rashin jin daɗinmu
ga abubuwan da ake mana waɗanda yake sun saba ma dokokin Najeriya. Kusan mu kaɗai ne wanda kotu ta ce a yi mana adalci, aka yi tsemeni, aka ƙi mana adalci. To, biyan nan abubuwan da suka faru suka shafe mana, sai muka ga mu kuma ba masu ɗaukan makami ba ne, sai muka ce to bari mu bi hanyar da ta dace wanda duniya ta sani, mu fito mu yi muzaharori, mu riƙe ɗan alluna da muka rubuta a kai, kamar da muke tunawa shi shugaban ƙasa Buhari. Cewa yaron ɗaya zai kare dokokin Najeriya, cewa kotu ta ce a saki malam jami'i kuma ya kamata a bi dokar kotu. To, ma dama ba wata kotu a Najeriya da ta haramta fitowa a yi muzahara cikin lumana da kwanciyar hankali, to za mu ci gaba da bin wannan gargaɗin yadda halin
ya ci. Da muke ƙoƙarin ɗaukar wannan shiri, na ga wani hukunci na babbar kotun tarayya da ke ma ayyana ita wannan tafiya ta Malam Ibrahim Elzazzaki, wato Islamic Movement in Nigeria, cewa haramtacciyar tafiya ce. Shin ka ga wannan sanarwar?
Eh, na gani, amma mu abin da muke faɗa ƙungiya suka haramta. Mu kuma dama ba ƙungiya ba ce, mu addini muke yi, muna yin abubuwanmu ne wanda muka fahimce su Alƙur'ani da hadisi, gargaɗin iya fahimtar mu. Idan aka ce an haramta ƙungiya, to lallai mu ba mu taɓa kiran kanmu ƙungiya ba.
Muhammad Gama, abinda ka rubuta Islamic Movement in Nigeria, wacce kuma ita ce tafiyar Malam Elzazzaki, ita aka haramta aikinta a Najeriya.
Eh, to amma idan ka karanta abin sun ce ƙungiya ce wanda suke kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma hirin gaba mutum ba ne. In mu ne kan muna zaune da jama'a lafiya, mu ne aka kashe, mu ne aka ɗebi jama'anmu da ransu da raunukan su da aka jafa binne a rami guda, mu ne kuma shekara uku zuwa huɗu ana kirkisa mana ana kashe mu ba mu ɗauki makami ba.
Comrade Ali Wazir, me za ka ce kan yadda ita tafiyar Malam Ibrahim Elzazzaki ke yin muzaharori ko zanga-zanga saboda sakin shi malam ɗin?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Nasir, ina godiya da ƙoƙarin saka ni a cikin wannan tattaunawa na tsakan yauya. Dan uwana, ina maka barka da zuwa. Wajen malam Nasir Ali Kaya, muna da abubuwa laifuffuka guda biyu, kuma muna da kuma abubuwa da suke kawo tannika a ƙasa guda biyu. Malami ya yi magana cewar su kaɗai ake zalunta, su suke aka cutar da su, ake cin zarafinsu. Watan babban abun ma wai shin ma menene shi'a? Kaga shi'a nan a Najeriya ta kasu biyu. Akwai shi'a ga Sheikh Hamza Lawal, wanda yake shi ya yadda da gwamnati, da tsarin gwamnati, da kuma dokokin gwamnati, kuma yana nan a jihar Kaduna, kuma yana gudanar da al'amuransa ba iri ɗaya da shi na Malam Ibrahim Elzazzaki ba. Ni a fahimta ta kuma akwai kuma tafiya ta Malam Ibrahim Elzazzaki wanda take fakewa da yaman shi'a, Islamic Movement of Nigeria. Take gudanar da abubuwarta, take kuma yin abubuwa da waɗanda bai cancanta ba da wanda ya cancanta. Misali, ni dai na bi diddigin al'amuran nan tun daga kashe ƴaƴan malam da aka yi na farko a lokacin da Jonathan ke mulki, da kuma abin da ya faru na biyu lokacin da Buhari ya zo kan mulki. Zan baka ita gundarin ita wannan Islamic Movement of Nigeria na Malam Ibrahim Elzazzaki ta ɗauko salo ne na wata tafiya. To, Malam Ibrahim Elzazzaki da ya zo, sai bai ɗauko, ya ɗauko tafiyar shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyo na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kau da gwamnati da take kai. Amma da a ce Malam Ibrahim Elzazzaki ya ce ni ɗan shi'a ne, ina bin aƙidar shi'a, ba na movement ta irin neman karɓe gwamnati ko ta wata hanya, to ba na wannan movement ɗin, to wannan abin zai ba shi dama ya addininsa. Ina da aka faɗa ku na ka ji wani abu guda ɗaya, zai ba da dama ya addininsa ya daga dama. Kamar yanzu alal misali zan baka Malam Nasiru Ali Kaya, akwai Malam Sheikh an yi rubutu a ƙasar nan, babban malami ne wanda yake da mabiya, ya yi da tsarin gwamnati, ya yi da abin da gwamnati take yi, kuma yake yin abu bisa kan doka. Ka taɓa jin Malam ɗan rubutu ya fito ya ce ina so a hamɓarar da gwamnati, ko kuma ina musu abu na zalunci? Akwai Sheikh Abubakar Gumi a ƙasar nan, har yewa fati shi ma ya yi gudanar da abubuwansa, yana da mabiya masu ɗimbin tarin yawa a ƙasar nan,
Na
daya shi kamarin ne ba malami bane ya kawo maganar asalin shi'a to wannan da wannan za a yi da sai a neman malami ne magana da shi wannan ya tsinci abubuwan da yake jini a wajen waɗansu mutane
da kuma tarihi dai kuma tarihi ba sai malami zai iya
kawo ni da bukan da wani
mutum ban ce malami ba ni ban ce ni kaina malami ba ban ce kai ni masani ne akan abin da ya shafi tsaro da kuma diddi abubuwan da yake faruwa ni kuma ina da iko in yi bincike in bi nazarori da sauransu ni ba yawwa
lokaci na ne nan ne da maka martani na farko mu ga san wani waje Abdullahi bin Saba'a ba da akwai shi da shi ya fara koya mana shi a da mun tafi ruwa muna jawa wajen sa muna bada muna masa addu'o'i da shiryar da wannan hanya amma babu shi sai kenan na bi kuma ka ce waɗansu da su yarda da gwamnati ban san wanda bai yarda da gwamnati ba ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya zo kotun kasa ba ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya
zo kotun kasa a kasar a kotun kasar ta Abuja a kotun kasar ta Abuja ta ce ta ce ina jin ka
ka saurare ni mana cikin nan ai mu muka fara zuwa kotu in akwai kotu da ake da umarninta ne yasa ba a bi umarnin kotun farko ba na biyu kuma chef jabbi da ma mu gaba ɗaya muna amfani da passport din nan na kasa muke amfani da shi shi kuma hamdala wanda kuke faɗa da almajiri ne na mala a jirgi yau duka ga wadan da ne nan ta ya buƙaci biya abin nan yayin sun muna je ga ƙuri'a da ma gwamnatin Najeriya ta ce ita gida maka duka ga wanda kuke so ba dole bane ki kaza tsaye ba wannan zaɓe na ƙarshe an nuna ɗan gidan malam jirgi ya je yana zaɓen wanda ya ga dama
to madalla to wannan zo mun tabe kenan na muhalar da muka soma kan rikicin yan shiya da gwamnati a Najeriya idan mun dawo makon gobe ne zamu dada tsuduma sosai cikin wannan al'amari din inda za ku ji ma bambancin shari'a da ake yi wa shi'ar zazzaki a Kaduna da wacce ake masa a Abuja ha kuma zamu ji me yake da shari'a shi'ar zazzaki din da wacce aka taba yi wa shugaban yan awarin Najeriya na Iyamarai wato Odumegu Ojukwu da kuma hujjar ɗan shi'a na garwaya maza da mata idan sun fito suna kan tituna yanzu kan madadin su bakin namu Muhammad Ibrahim Gamawa da Kwamarar Aliyu Waziri da kuma musamman shi Nasiru Adamullah Kaya da Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington sai an jima
to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to a takaicen da yake mai da martani kan har-haren kan mai uwa da wabun nan da aka kai Amurka shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin abin da ya kira daukar matakin gaggawa yana mai Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin nan na fifita farar fata tare da kiran aya wato rika binciken kwakwa kan duk mai shirin sayan bindiga Kasar Uganda ta fara wani gagarumin gwajin rigakafin cutar Ebola irin wanda ba a taba yi ba a kasar a cewar hukumomin lafiyar kasar a jiya Litini a wani mataki wanda ga dukkan alamu na kokarin ganin cutar bata wanzu bane an kwashe dubban mutane a wani gari a yankin Siberia na kasar Russia bayan da wani sansanin ajiye makaman soji ya kama da wuta
to madalla a gaishe ka masu sauraro kafin mu sallama da ku muna mika ta'aziyar mu ga daukacin iyalan baba Peter Buldi Hardeka saboda rasuwar Zainab Hardeka wadda tun aka yi jana'izar ta a Usasu Zaria Allah ya rahamshe ta to da wannan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an tsima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jamie Cook Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa sai an jima da hankalin da hantsi idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabbin rahotanni Mun gode.
VOA Afrique.
Le monde